toujours la peine. La refonte de tes lèvres me rappelle. The voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Talata 3 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba Makeri da kanin labarai.
Sai Ibrahim, birnin Kharkiv da ke gabashin Ukraine zai gina makaranta ta karkashin kasa da za ta zama ta farko a kasar domin kare yaran makaranta daga hare-haren bababai. A jiya Litinin, babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a kasar Libya ya kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin Derna da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata. Kana sa'o'i kalilan bayan bukin cika shekaru 74 da kasar jamhuriyar China ta yi a ranar 1 ga watan Oktoba, babban bankin duniya ya rige hasashensa akan bunƙasar tattalin arzikin kasar a shekara mai zuwa.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa shugaban majalisar sojojin da suka yi juyin mulki a Niger, General Abdulrahman Tchiani, ya aika da saƙon taya murnar zagayowar ranar samun ƴancin kai ma shugaba Tinubu na Najeriya, kamar yadda a jiya ma ya aika ma shugaban Gine wanda suke ɗasawa da shi. To, ko me hakan ke nufi?
Ana iya samun targaɗa tsakanin mai iko da mai iko, amma dai diplomasiya tsakanin ƙasa lalle dole ta ci gaba.
To, bayan hatsarin kwale-kwale na baya-bayan nan a jihar Kebbi wanda ya yi sanadin salwantar rayuka sama da 30, kowane irin ɗauki ake kaiwa yanzu?
A gano ina sauran jama'a suke, a hito da su domin a samu a je a yi musu jana'ida ta addinin musulunci.
To, kamar kowace safiyar ranar Talata, yau ma za a ji shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustafan Sokoto ke gabatarwa, inda yau shirin zai ci gaba da taɓo rigimar kujerar gwamnan jihar Kano biyo bayan yanke hukuncin da kotun shari'ar ƙarƙin zaɓe ta yi cewa gawuna ne gwamna, amma Abba na iya ɗaukaka ƙara. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga kashin farko na labaran duniya. Birnin Kharkiv da ke gabashin Ukraine zai gina makarantar karkashin kasa da za ta zama ta farko a kasar domin kare yaran makaranta daga hare-haren bababai da makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa babu kakkautawa, in ji magajin garin birnin. Wannan kariya za ta ba dubban yara na birnin Kharkiv damar ci gaba da karatu a cikin aji ko da a lokacin da ake fuskantar barazana na makamai masu linzami. Magajin garin Ilho Terekov ya rubuta a saƙon manhaja na Telegram. Yayin da makarantu da dama a yankunan da ake gwamza yaƙi suka koma koyarwa ta yanar gizo a Latilas lokacin yaƙin, birnin Kharkiv ya shirya wasu azuzuwa a wurare daban-daban a faɗin birnin kafin fara shekarar karatu ranar 1 ga watan Satumba, inda aka samarwa da sama da yara 1,000 inda za su yi karatu. Kharkiv, babban birnin Ukraine na biyu, yana da yawan al'umma da suka kai 1,400,000 kafin mamayar da Rasha ta kaiwa Ukraine a watan Fabrairun shekarar 2022. A jiya Litinin, babban jami'in Majalisar Dinkin Duniya a ƙasar Libya da ta tare ta dare wato gida biyu kenan, ya yi kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin da ke gaɓar teku da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya na musamman a Libya, Abdullahi Bitley, ya faɗa a wata sadarwa, ana buƙatar irin wannan tsarin yayin tattaunawar bai ɗaya da shirye-shiryen gogayya tsakanin shugabannin Libya da hukumomi akan sake gina birnin Derna da ke gaɓar teku da wasu wurare da ambaliya ta shafa. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliya sakamakon mahaukaciyar guguwar Daniel a tekun Mediterranean ta afkawa Libya a watan jiya. Ambaliyar ta yi sanadin batsewar wasu madatsun ruwa guda biyu a wajen Derna ranar 11 ga watan Satumba, lamarin da ya haddasa tarin ruwa mai yawa da ya share gidajen mutane zuwa cikin teku kana ya lalata kashi ɗaya cikin uku na ginin gidaje da wasu gine-ginen abubuwan more rayuwa a cewar ofishin shirya ayyukan jinkan Majalisar Ɗinkin Duniya. Jami'an gwamnati da hukumomi sun ba da kiyasin mutanen da suka mutu daga 4,000 zuwa 11,000. Gawarwaki mutane da dama da bala'in ya kashe sun makale ko a cikin buraguzai ko kuma a cikin tekun Mediterranean a cewar kungiyoyin masu neman gawarwakin.
To an jima kaɗan, Baba Makeri zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da kungiyar ECOWAS da gwamnatin mulkin sojin Niger ke cigaba da hararar juna, shugaban majalisar mulki ta sojojin da suka yi juyin mulki a Niger ɗin Abdulrahman Tchéni, wanda jiya ya taya shugaban Gine mai ɗasawa da shi murnar ranar ƴancin kai. Wasu bayanan da aka samu a jiya ɗin sun nuna cewa kafin nan sai da ya miƙa irin wannan takardar taya murnar ga shugaban Najeriya kuma madugun ECOWAS Bola Ahmed Tinubu, al'amarin da masu fashin baki ke ganin mataki ne mai fa'ida a diplomasiyance. Daga birnin Yamai ga Salamu Mumuni Barma da rahoton.
Wasiƙar wacce tun a ranar 29 ga watan Satumba shugaban majalisar soja ta CNSP Janar Abdulrahman Tchéni ya saka wa hannu ta shigo hannunmu manema labarai a yammacin wannan Litinin 2 ga watan Oktoba. Jagoran sojojin juyin mulkin na mai cewa ina farin cikin isar da sakon taya murnar zagayewar wannan rana ta 1 ga watan Oktoba zuwa gare ka da gwamnatinka da al'ummar Najeriya. Zan kuma yi amfani da wannan dama da sunana da na majalisar CNSP da gwamnati don jaddada aniyarmu ta ba da haɗin kai a dukkan yunkurin ƙarfafa hulɗa da ci gaban dangantaka da ɗan'uwantakar da ke tsakanin ƙasashen nan namu biyu a al'ummominmu. Janar Abdulrahman Tchéni a wannan wasiƙa ya bayyana fatan ganin gwamnatocin ƙasashen biyu, wato Najeriya da Nijar, masu makoma guda za su samar da hanyoyin shayo kan kowane irin saɓanin da ya taso a tsakaninsu domin tabbatar da ci gaban zaman lafiya a tsakanin ƙasashen nan namu ya da ƙanwa masu al'ummomi 'yan uwan juna. Dangantaka ta yi tsami a tsakanin hukumomin Najeriya da Nijar sakamakon juyin mulkin da soja suka yi wa shugaba Muhammad Bazoum a ƙarshen watan Yulin da ya gabata. A yanda majalisar CNSP ke cewa bakin alƙalami ya bushe, shugaban rukun sai da yawo Bola Ahmed Tinubu da takwarorinsa na ƙasashen kungiyar sun ce ba za ta saku ba, dole ne a mayar da hanɓararren shugaban ƙasa kan kujerarsa. Mafari kenan aka yi ta kai ruwa rana. To a yanzu da aka yi haka, masana sha'anin diplomasiya irin su Mustapha Abdullahi na kallon wannan yunkuri na hukumomin Nijar a matsayin wanda ka iya buɗe hanyar zama kan teburin sulhu.
Ta san ita diplomasiya dama, ana iya samun ba a gane juna ba, amma dai in har aka ci gaba ana mu'amala, lalle lalle za a ciwo kan wannan abin. To da mu da Najeriya ka sani iyaka wadda muke ta daga Difa zuwa Doso don kan ce Magaya, su kuma daga Borno zuwa birnin Kebbi, kuma da nan Kadiba ko ina iyaka dangi ne, al'adadin mu guda ne, a halshen mu guda ne, ana iya samun targaɗa tsakanin mai iko da mai iko. Amma dai diplomasiya tsakanin ƙasa lalle dole ta ci gaba.
Wata wasiƙar taya murnar ta daban da shugaban majalisar CNSP ya rubuta ita ce wacce ya aike wa jagoran sojojin juyin mulkin ƙasar Gine Conakry Kanal Mamadi Dumbuya a albarkacin bikin ranar samun 'yancin kai karo na 65 da gudanar a wannan Litinin 2 ga watan Oktoba. Janar Tchéni ya jinjinawa hukumomin Gine saboda goyon bayan da suka baiwa Nijar a washegarin barkewar rikicin siyasar da ya biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli. Har ma wasu rahotanni na cewa Nijar ta halarci bikin faretin na kasar Gine ta hanyar wata tawagar jami'an kasar da aka aika ta Kanas. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Tawagi da Suleiman, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Baba Makeri da kashi na biyu na labaran duniya.
Sa'o'i kalilan bayan bikin cika shekaru 74 da samun kan kasar jamhuriyar China, wato wadda ta yi a ranar 1 ga watan Oktoba tare da wasannin wuta da kuma baje furanni, Babban Bankin Duniya ya rage hasashensa akan bunƙasar tattalin arzikin ƙasa a shekara mai zuwa. Bankin Duniya ya faɗa a wani hasashensa na rabin shekara a yankin da ya fitar a ranar Lahad cewa yana sa ran bunƙasar tattalin arzikin ƙasar ba zai haura kashi 4.4 cikin ɗari a shekarar 2024 ba. Adadin da ya yi ƙasa da hasashen watan Afrilu da ake sa ran ganin bunƙasar kashi 4.8. Bankin ya ce raunin da ake samu a wurin ci gaba na wato sashen kadarorin kasar ya sauya hasashen baki daya. Bankin ya yi kashedi cewa tattalin arzikin kasashe masu tasowa a gabashin Asiya ciki har da China suna shirin fuskantar bunƙasa mafi kankanci tun shekaran 1960. Baicin gagarumin matsalar annobar COVID-19 da matsalolin kuɗi na yankin Asiya a shekarun 1990 da kuma ƙalubalen mai da duniya ta fuskanta a shekarun 1970. Bankin ya rage hasashensa na shekarar 2024 na ci gaban darajar adadin abin da ƙasa ke samarwa lokaci guda na ƙasashe masu tasowa a gabashin Asiya da tekun Pacific, wanda ya haɗa da ƙasar China zuwa kashi 4.5 cikin ɗari, adadin da ya ragu daga kashi 5 da ake sa rai a bana. A jiya Litinin, shugaban kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi ya tabbatar da aniyarsa ta sake neman takara a karo na uku a zaben watan Disamba, yayin da jam'iyyun adawan kasar ke kokawa cewa mutane da ke nuna goyon baya ga sauran 'yan takara suna fuskantar matsala. Kamar yadda na amsa kiran al'ummar Misra a baya, a yau ma ina sake amsa kiransu, in ji al-Sisi yana faɗa a wani jawabinsa na rufe taron wuni uku da aka gudanar a kan tallatar da manufofin gwamnatinsa a wani sabon babban birni da aka gina a wajen birnin Al-Kahira. Ana sa ran al-Sisi, tsohon babban hafsan sojin ƙasar wanda yake mulkin ƙasar tun shekarar 2014, zai sake shiga takara kuma ya samu sabon wa'adi na uku bayan ya yi wa gundun mulkin ƙasar gyaran fuska shekaru 4 da suka gabata domin ba shi damar ci gaba da mulkin ƙasar har shekarar 2030. A cikin 'yan makonnin nan, magoya bayansa sun kaddamar da gangami a kan manyan alluna da sakonnin jama'a suna kira da ya tsaya takara a zaben ranar 10-12 ga watan Disamba, yayin da babban jam'iyyar adawan Misra ta ce tana fuskantar matsin lamba.
To, a gaida Babu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya, inda za a ji halin da ake ciki bayan hatsarin kwale-kwale na baya-bayan nan a jihar Kebbi wanda ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 30. Muhammad Nasir, gare ka.
Kwale-kwalen ya ɗauko mutane ne da aka kiyasta yawansu ya wuce mutum 50. Sun fito ne daga jihar Niger zuwa cin kasuwa a garin Yawuri na jihar Kebbi. Waɗanda suka ga yadda lamarin ya auku sun ce iska ne mai tsananin ƙarfi ya taso sai taguwar ruwa ta ja kwale-kwalen, daga nan sai ya nutse da mutanen. Alhaji Sani Yawuri a gaban idonsa lamarin ya faru.
Ya
kai ya nutse.
Yana cikin tafiya shi kawai, taguwa iska ne ya yi yawa. Yana cikin tafiya kawai, kawai ya buga ɗaya ya buga biyu kawai sai jirgin nutse, daga nan mutane suka kama tuma, suka kama tuma, ina kallo suna tuma, ina kallo suna tuma. Ina kallo, ina kallo, guda-guda suna nucewa, guda-guda suna nucewa, saboda iska ya yi yawa.
To, wani irin yanayi ake ciki yanzu bayan nutsewar jirgin?
Yanzu ga sanarwa na ta, ga sanarwa an ta kuma masu duba suna tsama masu amai. Masu kujiya, masu nuta, suna nuta cikin suna lalabawa, suna lalabawa da jiragen su.
Shugaban ƙaramar hukumar mulkin Yawuri ta jihar Kebbi, Bala Muhammad Yawuri, ya ce kwale-kwalen ya ɗauko mutane da kayan abinci kafin lamarin ya faru.
An dai kawo ɗauki wanda yake an samu mutane za su kai mutum 10, sai da mutum 30 da wani abu suna nan cikin ruwa. Hawi yanzu ga da nake magana da kai, jirage suna can, mun sa mun sai kayayyaki na nuta da yaggwaje da jirage saman ruwa domin a tono inda wannan jirgin yake, sannan kuma a tsamo a ga waɗannan mutanen da suka nuce a cikin wannan ruwa. Da sun yi kasa suna nan cikin ruwa, sun yi kasa, saboda haka lalabensu annan ake yi cewa mu gano dai ina jirgin yake cikin ruwa da ya nuce, a gano inda yake, sannan a gano ina sauran jama'a suke, a hito da su domin a samu a je a yi musu jana'ida ta addinin musulunci wanda a tattauna da.
Irin haka ya faru a jihar Sokoto wanda ke makwabtaka da jihar Kebbi a wannan mako, inda kwale-kwale dauke da 'yan mata 11 ya nutse cikin ruwa a yankin karamar hukumar mulki ta Yabo, inda 'yan mata 6 suka rasa rayukansu, kamar yadda dan majalisar jiha mai wakiltar yankin Abubakar Shehu Shamaki Yabo ya tabbatar.
An samu hadarin kwale-kwale a dantulle ta cikin gundumar Turankawa, inda wannan kwale-kwale ya dauki mutum 11, daga cikin su akwai 'yan mata 6 waɗanda suka rasa rayukansu, inda aka samu ceto mutum 5. Kuma ina kira da dukkan hukumomin da abin ya shafa da suka yi dauki da taimako ga iyalan waɗanda wannan hadari ya rutsa da su.
Haɗoran kwale-kwale dai sun jima suna laƙumin rayukan jama'a, duk da kalaman da mahukunta ke yi na ɗaukan matakan kariya daga matsalolin. Irin haka ya faru a shekara ta 2021 a garin Wara mai makwabtaka da garin Yawuri duka a jihar Kebbi, inda mutane fiye da 100 suka rasa rayukansu, baya ga wasu haɗoran kwale-kwale makamantansa da suka yi ta faruwa a wasu sassa na Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
To a gaida Muhammad Nasir, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Ka'idar shi ne dole sai kuri'a ta zama da sa hannun presiding officer da kwanan wata da stamp din a jiki, duk inda aka zama ba ɗaya daga cikin wannan abubuwa, to wannan kuri'ar ba ta zama tabbatacciya ba, kuma ba za a kirga ta ba ta zama invalid.
Mun mai shari'a kuma da kanta Allah ya kamata ce akwai wannan jira ta faru a lokacin Umar Musa, Allah ya riƙa kwabarta masa da mai girma Muhammadu Buhari.
Da yake magana da cewa ba a yi da su ba, yana nufin ya ce su jam'iyyarsu da kuma Abba Kabir Yusuf ba lauyoyinsu a kotu.
Ba za mu yi duba, za mu ɗaukar ƙara wannan abun billahi wallahi ramana sunan sa ƙarya, sunan sa wafan kwaikwayo, sunan sa zalunci.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa da kowa a wani sabon shiri na Tsaka mai wuya. Daga ranar Talata da ta wuce, lokacin da muka fara kawo muku muhawara kan shari'ar gwamnati a jihar Kano, an samu wasu sharhohi na gwamna jihohin Arewa maso yammacin Najeriya guda biyu da suka faru a zuwa wannan lokaci ne yau din nan, wato a jihohin Kaduna da kuma Sokoto. Hukuncin da kotunan shari'a zabe suka gabatar a jihohin Kano da Sokoto ba sa da wata taba ba ko kuma shakka kan yadda suka gabatar. Kamar yadda aka sani, a shari'a da aka gudanar a jihar Kano, ita wannan kotun zabe din ta tabbatar da cewa ba dan takarar jam'iyyar NPP wato Abba Kabir Yusuf ne ya cinye zaben da aka yi na gwamna ba a watan Maris da ya gabata. Ta ce Nasiru Yusuf gawana na jam'iyyar APC shi ne ya lashe wannan zabe din. Haka zalika ita ma shari'a da aka yi kan zaben gwamna a jihar Sokoto ba ta da wata taba ba da wata tangarda dangane da ita, domin kotun ta fito kai tsaye karara ta ce Aminu Aliyu na jam'iyyar APC shi ne ya lashe wannan zaben na gwamna, wato ya nasara a kan Malam Sa'idu Umar Radu-Bandoma na jam'iyyar PDP kenan. To amma shari'a Kaduna kam akwai rudani a cikinta, domin biyu daga cikin alƙalai ɗin sun ce Ubasani na jam'iyyar APC ba shi ne ya ci zaɓen ba, wanda suka ce ya ci zaɓen shi ne Isa Muhammad Ashiru na jam'iyyar PDP. To da shi Ashiru ɗin da shi Ubasanin dukkan ɓangarorinsu sun ce za su daga wannan shari'a ɗin zuwa kotuna na gaba. To a dukkan waɗannan sharhohi ɗin da Kanan da Sokoto da Kaduna ɗin, dukkan 'yan takara ɗin waɗanda ba su samu nasara ba sun ɗauki alƙawarin cewa za a ci gaba da bin haƙƙinsu har zuwa ƙoluluwa, wato har zuwa kotun ƙoli ta ƙasa ɗin. To mu dai za mu ci gaba da duban abubuwan da ke faruwa, kuma in abin ya kama za mu bi jihohin nan ɗaya bayan ɗaya mu kawo muku muhawara kan zaɓen nasu ko kuma kan rikicin zaɓen nasu. A yau kan za mu kawo muku kashi na biyu ne na muhawara da wakilinmu na Kano Muhammad Ibrahim Kole ya shirya mana ne, tsakanin Hashimu Suleiman Dugura wato shugaban jam'iyyar NPP na jihar Kano ɗin da kuma Honorable Muntari Ishaq Yakasai jigon jam'iyyar APC kuma tsohon kwamishina a ƙarƙashin gwamnatin Ganduje. To amma kafin su tsunduma cikin muhawara tasu, bari mu ji wasu ra'ayoyi na wasu kanawa kan wannan al'amari.
Sunana Jarabu Salu. Gaskiya wannan hukunci da aka yi, gaskiya ni dai ban ji daɗin sa. To ni abin da nake fata a matakan na gaba na kotu da su tsaya su duba sosai da sosai, a yi adalci a wannan shari'a.
To a gaishe ku, to za mu bude wannan muhawara ta yau din ne da kalaman da Shimon Tarisha ka yaka sai inda yake gabatar da abubuwa uku da suka jingina a kansu a cikin shari'ar tasu inda suke kalubalantar nasarar jam'iyyar NNPP.
Hararrakin nan da muka shigar abubuwa guda uku muka shigar muka yi kuka a kai. Na farko dai rashin cancantar ma shi kansa wato dan takarar jam'iyyar NNPP Abba Kabiru Yusuf ya zama dan takara. Domin an baka bi ka'ida ba ta tsarin mulkin kasa na ka zama dan takara, wannan yana da dama hukumar zabe ita kotu tana da dama in ta tabbatar da haka ta soke zabanka ta karbe ta ba wanda take ganin shine yazo na biyu. Haka kuma ɗaya daga cikin wannan takardar kenan. Na biyu kuma mun kalubalanci yawan wayannan ƙuri'u da suka samu. Wayannan ƙuri'un da suka samu suke maganar miliyan ɗaya da wani abu, mun kalubalanta dan mun gano akwai ƙuri'un bogi. Dan haka muka zo muka nemi kotu ta bamu dama mu je hukumar zabe a ɗauko akwati karamar hukuma bai karamar hukuma a tantance a gano adadin ƙuri'un nan a tabbatar da abin da yake akwai. Haka ne kukan da muka yi ko ba haka bane. Kuma an fara aikin nan tare da jami'an tsaro da wakilan su jam'iyyar NPP aka fara sai da aka ci rabin ko kuma sama da rabin ma kananan hukuma don an yi karamar hukuma 25 da wakilansu ake zuwa a tantance wayannan abubuwa aka gano wayannan abubuwa. Kuma wayannan ƙuri'u sai da muka je bayan an zaro su an zakulo su sai da muka tabbatar hukumar zabe ta tabbatar da su abinda Bature yake cewa true certified copy wanda kowanne ce da suka buga masa sam suka sa hannu. Wayannan ƙuri'un su muka ɗauko muka kawo kotu sannan muka kawo abinda ake cewa bibas machine aka kawo shi kotu aka zo aka kantance sannan muka gabatar da
sheda. Wannan ban sako ta ba Alhaji Mutari aka sai Hashimu Dugura, duk wannan abubuwan da aka yi haka ne an yi su kuma a gaban lauyoyinku da sauran shaidu misali?
Duka zai daga wajen su suna kan su yawanci sun yi alƙalancin da ka yi. Iyuka ga ya kutun ɗaya wanda ya halittu wannan zuwan yadda cewar. Sun yi sun yi abinsu a matsayi na masu hukuma a sama, masu hukuma a tsakiyar ƙasa, sun yi sun yi dabarunsu amma abin da muke faɗa shi ne hukumar zaɓe. Sashi na 162 na tsarin mulkin kafar tarayyar Najeriya ya tabbatar da cewa babu wani mutum bayan electoral officer, presiding officer da electoral officer sun zo su tabbatar da zaɓe sun buga stamfin declaring wanda ya ci. Babu irin wani hukunci da ya kamata ya biyo baya illa hukuncin da suka yanke na lokacin da aka gabatar da zaɓe. Domin mai shari'a da kanta Allah ya kamata ce akwai wannan jira ta faru a lokacin Umaru Musa, Allah ya riƙa tsabarta masa da mai girma Muhammadu Buhari a 2008 inda Buhari ya ɗauki ƙuri'u da yawa ya kawo kotu cewa an masa aringizin ƙuri'un da ba sa cikin tsari. Wannan ne ya sa kotu ta duba da ta gani ta duba wannan sashi na 160 ta ce babu wani mutum da ke da hurumin sanar da wane ya ci kowa a tsari illa hukumar zaɓe. Saboda haka idan hukumar zaɓe ta tabbatar da wannan ƙuri'u daga hannunta suke kuma ita ce ta buga su ba wuri ne ya yi abin nan ba. To babu yanda za a yi a ce an saba wannan abu.
Amma ita kotu abinda ta ce ai ƙuri'u na hukumar zaɓe ne amma ba a sa wato hatimin hukumar zaɓe kuma ba a sa babu kwanan wata kuma ba a sa hannun babu sa hannun jami'anta.
Ai shi yasa nake gaya maka cewa Malam Hashimu Dugura bai karanta tsarin mulkin Najeriya ba ko ma bai san shi ba. Inda ya karanta tsarin kuma da akwai doka da aka yi gyara ta shekara ta 2022 duk an ja dokar nan ta kawo nan gyare-gyare. Ina jin kamala Hashimu.
Ni ne a gulo ba kai ba. To ka gani an gama da nisa tambaye ka. Abin da ke gama da kanta ta faɗa ta ce wannan baya cikin abin da za ta yi tsarin dokoki a kan. Amma abin ma ke tare ta zago ta zago ta zago ta ce ta kawai ƙuri'un ma da aka zaɓan wanda ta zama yan bari guda 70,000 nan kuma ta ce ga wani ya samu ƙuri'a idan ta ɗaya wani wani damu. Da ta yi a ƙarfin ta da ikon ta ƙuri'a 160 da wani abu ta ce ya samu ƙuri'a 27 a kanmu. To ai idan zaɓe kuma ya zama total invalid vote da aka samu ya fi total winning number da ofisoshin da azabasin ya samu ma'ana 27 ba ta kai yawan 70,000 ba. Tunda ba ta kai ba bai kamata a ce ga wanda ya ce ba sai dai a kira zaɓen gobe wanda ake yi gobe amma kawai ta rufe idan ta inda wani idan
kamar Suleiman Hashimu Gudura da Dugura ku kaman kun fi so a ce kamar in conclusive ita alƙaliya ta ce ayi
ba so bane ai mu abin da muke so kawai Allah ya bamu zaɓe. Ainihin ta ce mun cika majalisar da alhakin faɗa ta faɗa ba mu muka haife ta ba, ba NDP mu wace aikin kowa take yi, ta yi zaɓe ta gamsu ta buga ta sanar kamar yadda suka sanar a sauran jihohi. Kuma wannan wanda ya sanar zaɓen namu ya ce ita ce jihar ta shida ya san su zaɓe, amma bai san dalilin da aka zo aka yi neman a rena shi a wani wata bai yi aiki ba a ce wani bai faɗa daidai ba. Sai wani alƙali ne da ba. Ai ba yake alƙali ba da faɗaccen ga wanda ya ci zaɓe.
Kamar bayananka sun nuna ba ku gamsu da ma da wannan tsari da alƙali ya ce ba kenan. Honorable Mutari Akasai, ga alama karfa a tsami yanayi na talin kota ko matun da kaji shi Hashimu Suleiman yana cewa jam'iyyar su ta NNPP za ta ɗaukaka ƙara.
To ai abinda nake so Hashimu ya gane idan yake magana da cewa ba a yi da su ba, yana nufin ya ce su jam'iyyar su da kuma Abba Kabir Yusuf ba lauyoyinsu a kotu, duk wannan wata shidan da ake zuwa ake zama ake kalubalantar abubuwan nan su ne kawai daga alkalai sai lauyoyin jam'iyyar APC ne kawai, ba lauyoyin jam'iyyar NNPP ba lauyoyin Abba Kabir Yusuf a wajen. Duk lauyoyin nan suna nan kuma duk shaidun da muka gabatar sun yi cross examining dinsu, sun musu tambayoyi kuma sun ba da amsoshi, kuma mun ɗauko shaidun nan daga kan kowane akwati mun kawo. Based on waɗannan abubuwa ya sa ita hukumar zaɓe ta tabbatar da cewa waɗannan ƙuri'u tabbas waɗannan suke da alhakin tabbatar da su ba su tabbatar da su ba, domin a tsarin mulkin ƙasa da kuma gyaran dokar ƙasa da aka yi ka'idar shi ne dole sai ƙuri'a ta zama da sa hannun presiding officer da kwanan wata da stamp din a jiki. Duk ina aka zama ba ɗaya daga cikin wayannan abubuwa to wannan ƙuri'ar ba ta zama tabbatacciya ba, kuma ba za a kirga ta ba ta zama invalid. Sai da kawai nan ƙuri'u da aka tsebo
Hashimu Suleiman waya aka ne ya zama cewa ƙuri'unku nan wai babu hatimin hukumar zaɓe ba ma kwanan wata, ya aka yi kai wa alagaya.
Wannan mace muka ita kanta wani alƙali da kalin sai ke wasu hukunci da kanta. Ta faɗa ta ce wannan abun ya faru a lokacin ta faru abubuwa guda uku wanda sai gabatar mata suka ce ba su da kurmi akan tuhumar su wannan. Sun ce na farko abubuwa ba ɗan jafiya ba ne, na biyu suka ce ba shi da katin jafiya, na uku suka ce ƙuri'un da aka jefa ba shi da ba su da san ba su da wayi. Ta ce duk waɗannan guda biyun na farko da rashin kati da rashin zama ɗan jafiya wannan free election matters ne. Sannan wannan ma da ta faɗa na cewa an jefa ƙuri'u wanda ba su da stamp ba su da kwanan wata ba su hannu. Ta ce duk wannan ya faru a lokacin Umaru Musa Radu'a Allah ya kansa da gafara da Malam Buhari, kuma aka tabbatar da Umaru Musa shi ne shugaban kasa kuma har ya mutu kuma ga Allah ba su ke yi ba saboda wannan laifin.
Kuma dan haka wai kun yarda cewa babu hatimi kenan?
Ba za mu yarda ba, za mu ɗauka ƙara muna kira da magoya baya su kwantar da hankalinsu. Wannan abun billahi wallahi ramana sunansa ƙarya, sunansa wasan kwaikwayo, sunansa zalunci. Ko ba za mu yarda ba, Allah ma ba zai wuri ba in Allah ya yarda.
To ga shi kuma malamai, to in Allah ya kama rana wato za mu zo da kashi na uku na wannan muhawara din, kuma akwai abubuwa zafafa da za ku ji an tabo daga cikinsu, shine shin tsakanin jam'iyyar NNPP da APC wacce ce shugabanninta suka fi zalunci a ganin su masu yin muhawara din nan? Sannan idan aka ce jam'iyyar APC ta yi nasara Yusufu Gawuna ya dawo ya zama gwamna, za su ɗauki ayyukan da NNPP suka fara su ci gaba da su ko kuma su ma za su maida agogon baya ne? Sai sai a jira mu zuwa makon gobe na Allah ya kan. Muna godiya ga su baƙi namu Hashimu Suleiman Dugurawa da kuma shi Muntari Shakiyaka sai da kuma musamman shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya shirya mana wannan muhawara, kuma ya ce lo mana ita daga can ta Dabo. A madadin su duka ne Ali Mustapha Sokoto, mun ba ku lafiya.
To yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
Birnin Kharkiv da ke gabashin Ukraine zai gina makarantar karkashin ƙasa da za ta zama ta farko a ƙasar domin kare yaran makaranta daga hare-haren bama-bamai da na makamai masu linzami da Rasha ke kaiwa babu ƙaƙƙautawa, in ji magajin garin birnin. A jiya Litinin, babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Libya da ta dare gida biyu ya yi kira ga samar da tsarin haɗin kai da zai kai ga sake gina birnin da ke gaban teku da ya fuskanci mummunan ambaliya a watan da ya gabata. sa'o'i kalilan bayan bukin cika shekaru 70 da samun yancin kai da kasar China ta yi a ranar 1 ga watan Oktoba tare da wasanni da kuma baje furanni, babban bankin duniya ya rage hasashen cigaban tattalin kasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakuma Keri da injiniyan mu na yanzu Jona da kuma shi Daji Balawi da ya zama mana producer, ni Ibrahim Kalmasi ke cewa sai anjima da.